الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. نعبد الله تبارك وتعالى وندا كتن إمسا دبيان صلى الله عليه وسلم أدام ونرانا يا البركة رانا الجمعة شابيو غوات الرجب واتو غوات الرجب watan Allah ne sharur rajab sharul lahi wato an yi idafan rajab ga Allah saboda idafa tashrifin ne idafa ne na girmamawa kuma rabo da Allah da Allah ya nuna mana wannan wata yau muna 12 shekara 1444 daga hijiran sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda yazo dai da wato uku ga watan 2 shekara 2023 miladiya dan ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka fiqh al-maliki wa adillatuhu al-mudabbaqa ala matan al-ashmawiyya wanda Sheikh Abubakar Madati wato Sharhin Ashmawi a wannan masallaci mai albarka na anguwar Madaki da ke garin Gombe tare da yan uwa masu albarka a zahiri da kuma da suke bidiya a Facebook da YouTube alhamdulillah idan mu manta ba karatun mu da ya gabata mun fadi wasu daga cikin abubuwan da ake kafa hujja da su adilla na alqur'ani da kuma mafhumat yau zamu tashi akan abubuwan da suke hana ko wasu daga cikin abubuwa da suke hana ai amfani da mafhumi saboda in ake kafa hujja da qur'ani in ma dai zama manduki nasi ne zahiri qur'ani ya fada wannan manduki kenan ko ya zama daga cikin maganan qur'ani za a fahimci wani hukunci kamar yadda muka faɗa a can wala taqul lahumu uffin kada ka ce wa iyayenka sir sai aka fahimci daga wannan dalilin da na kuma a duke su ko ai wani abu da ainihin cutarwa gare su wannan mafhumi kenan to abubuwan da za su sa ba za a bayar da wannan mafhuma da abubuwa ne masu yawa amma daga ciki dai ga guda 6 abu na farko da zai hana mutum ya yi amfani da mafhumi shine kurujuhu makarajal ghalib la taqayyid aya ta zo ta nuna mafi yawa ga abin da ke faruwa ba wai ta kayyade bane mafi yawa haka yana faruwa saboda haka shi yasa ta fadi wannan hukuncin misalin fadin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul nisa'i yana fadirga wadanda Allah ya haramta mutun ya aura sai Allah ya ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakaltum bihinna fa illam takunu dakaltum bihinna fala junaha alaykum an haramta muku aure a golanku wanda ainihin wato abolanku wanda suke fi hujurikum wanda suke cikin dakunanku na matanku wanda kai dukuli da su kaga anan ayan ba za ka yi mafuni ka ce to ai abola in barta gidan an barta a wani gida kai za ka yi aurenta ba za a yi mafuni wannan ba saboda galibi akan taho da ita ne gidan babanta da kinta to akan taho da ita wannan ta zama abola cikin wannan dakin to an faɗi wannan ayan ne saboda nuna galibi ga yadda abu yake kasancewa saboda haka da wanda aka zo da ita da wanda ma uwar ta barta a can duk wanda ya auri uwa an haramta masa ya auri ta ba wai sai wanda aka zo da ita ba wannan ayan ta na nuna galibi akan zo da ayan ne shi yasa ta ambaci cewa wanda suke cikin dakunan ku yanna galib fi radiba kauni ha fi wujri zawji ummiya to mafi yawa radiba wacce ake reno agola gidan san kasance ne a ɗakin mijin uwarta shi yasa aka wannan na biyu an yi kuna zikir qaid li ajli imtinan ya zama ambaton qaidin da aka yi saboda a nuna ni'imar Allah baiwa da Allah tabaraka ta'ala ya al'umma misali fadin Allah tabaraka ta'ala a cikin suratul nahl wa huwa allazi sakhkhara al-bahra li ta'kulu minhu lahman tariyan Allah tabaraka ta'ala shine ya hore muku ruwa kogi saboda ku ringa cin nama wanda za a dafa wanda ba a cire shin sa ba shine laman tsariyan a cikin laman wato kifi kaga anan an fadi ayan ne tana nuna cewa ni'imar Allah daga cikin niman Allah Allah ya hore wa mutane naman kifi wanda ake dafawa a ci ba ayan tana nuna cewa ka fahimci cewa an haramta yin cire shi da naman kifi ba duk da bayan nuna cewa an haramta yin kilishi da naman kifi ba a ka'ida kuma dama kilishi da larabawan da suka sani
wato fadire ne shi amfani da shi duk naman da za a ajiye shi ya kwanaki wato talaka ne wanda baya da karfi zai amfani da wannan naman saboda shi ma wadace kullun za a yanka abun yanka a ci a gidansa ba bukatan a ci an yi wa nama wani shiri wanda zai kwanaki a yi kirishin sa ana ci a sai wanda yake babu shine wanda zai yi tattali har a yi kirishi ya zama ana ci saboda haka wannan ayan malaifu minhu man uqadir alhut ba ana fahim ba za a fahimta a cikin wannan ayan cewa an hana yin kirishin kifi bane a asna ni'mar Allah da yi wa mutane a cikin kogi shine kai an take nunawa saboda haka ita ma ba a mafhumi a irin wannan aya na uku aw yakhruju alqaidu makhraj at-tawkid ko kuma qaidin da aka fada ya zama hanya ne ta tawkidi karfafawa karfafa maganar misali fadin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تهد على الميت فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إيها الأسرة قمتي واتي إيماني إلى الله نرانا الله إلى تيس من تكبى نكورسي ودكا كايا أدو sama da kwana uku in ba mijinta bane ya rasu sai dai in miji ne to za ta yi zaman idadi na kauracewa ado wata hudu da kwana goma wannan hadisin ba kaidin yana na tawkidi karfafawa ne ba na cewa to ya halasta ga wanda ba mace ba namiji misali yayi a babun da ba za a mafhumin wannan mafhumi ba cikin wannan hadisi kawai tawkidi ne karfafawa ne kowaye ne ya rasu ga wa mace to ina ne dama take idda ta kaurace kuma kan ado to bai halatta ba ta yi wannan idadin zaman kaurcewa kayan ado sama da kwana uku sai dai in miji tare da zaman wata uku da kwana goma kamar yadda yake mafhumi kafin zuwan musulunci idan mace miji ta rasu to ba ta gado ba za a gaje ta ba na farko kenan duk cikin ƴaƴan mijin wanda ya dauko mayafi ya lulluɓe mata to ta zama gadonsa in ya sai da aure ta in bai so ba ya tsarta haka ya hana ta aure ya gaje ta matar baronta sannan kuma suna wani idda wanda mace za ta shiga daki a rufe ta a cikin dakin ba wanka ba wanki sai ta shekara guda a cikin dakin in ta shekara za a jefa akuya a cikin dakin saboda warin wannan matan ana ga akuyan za ta mutu shikenan iddar ta yayi kenan wannan shine musulunci ya zo ya samu larabawa suna yi yadda mata suke idda da musulunci ya zo sai ce a za a yi wanka za a yi wanki amma dai ba za a yi kayan kyalle-kyalle na ado ba saboda ana cikin wannan aka bar shekara tukunna a farkon musulunci daga baya aka soke ya dawo arba'atu ashhurin wa ashara wata huɗu da kwana goma ba a so ya saka yare nan nu ba za ta sa turare ba ba za ta sha mayuka masu ƙamshi ba a iya waɗannan abubuwa to za ta yi wata huɗu kwana goma amma wancan abubuwa na jahiliya duka aka soke su to wannan hadisin yana nuna cewa tawkidi ne karfafawa ne ba kada a yi wani mafhumi a cikin hadisin hadisin ba yana nuna a yi wani mafhumi a cikinsa ba na hudu aw yakuna zikrul qaidi li ajli bayanil waqi ko kuma ambaton qaidin ya nuna cewa ana bayanin abin da ke faruwa ne a lokacin مثال فرين الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون كافرون أولياء من دون المؤمنين كدا مؤمنين فريق كافرين زمان توسوني مجي انتن لما رنسو كما باي مؤمنين وانا من آياتنا بغانا غواتي إلي بغا ايوني مفهومي اتتو دا اريكو كما واتو وانا بايتين مؤمنين مؤمني بادي اريكيوا إن مؤمنين اكا هنا a ba za a yi wannan mafhumi a ciki ba saboda bayanin waki ne na wannan lokaci a take magana abu na biyar an ya kunna alqaidu lil mubalaga kaidin ya zama to an fade shi ne don nuna isa matuka mubalaga ne laraba suna amfani da wannan misalin fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa in tastaghfir lahum 70 marra falam yaghfir Allah lahum ya rasulullah wadannan munafikai koda zaka nema musu gafara so 70 Allah bai gafarta musu ba to anan ba za ka fahimci to in yayi so 80 Allah bai karba ba ai 70 aka ce ba haka kaidin yana nufin mubalaga ne laraba suna amfani da wannan 7 70 irin wadannan ko da su 70 kai ba za ka karba ba bana nufin in kai 80 za ka karba ba saboda haka wannan yana nuna mubalaga ne isa matuƙar amfani irin da laraba suke yawan amfani da shi ne don nuna isa matuƙar abu na ƙarshe ne shida aw yakuna alqaidu liajli su'ali sa'i ko qaidin ya zaman to ni ne ya tambaya aka bashi amsa ba wai iya wannan amsar da aka bashi iya kan wannan matsalan bane kare a shi akan tambayan sa aka tsaya ba fadada ainihin bayani ba misalin lokacin da wani ya tambayi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil ganani sa'i akan dabbobi wadda ake sakewa awaki da za a sake su jeje su kiwo su dawo ba malufa wanda aka daure a gida ke kawo abinci ba ya tambaya fi sa'i matil ganam yayi tambaya ne akan wayannan dabbobi shin akwai zakka akan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fi ganami sa'i ma zakka yake wayannan wanda ake sakewa suna da zakka akan su to fa taqayidul ganam bis sawm wa inna ma qala anna sa'il fal nisla min ganami sa'i ba wai manzo Allah ya ce akan dabbobi wanda ake sakewa akwai zakka ba yana nufin wanda ake daure a gida ba zakka bane a'a amsa ne na tambayan da wannan yayi ya tambayi waɗanda ake fitowa su jeje su kiyo su dawo saboda haka anan ba za ka yi makuni ka ce to ai wanda ba a sakewa na daure su ba zakka kan su ba ba za a yi makuni a irin wannan magana ba an yi kaidi ne saboda amsa tambayar wanda ya tambaya ba wai iya waɗannan kadai ake ba da zakka ba yace bal fala bayyana lana al-ma'ruf la tajibu fi zakka ayan batarun hadithin bayan nuna cewa dabbobin da ake daurewa ana ba su abinci ba za a ba da zakkar su ba inna ma kana li anna sa'il sa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ganin sa'i kawai dai amsa saboda mai tambaya ya tambayi irin waɗannan dabbobi ne bal al-ma'rufa was-sa'ima ziyara fi wajibi zakat da dabbobin da suke zuwa kiwo su kadai su dawo da wanda aka daure ana ba su abinci duka zakka ya wajaba kan su wannan su ne abubuwa guda shida da in ta zo yin mafhumi a aya ko hadisi to dole ne ka lura da waɗannan abubuwa suna nan da yawa aka takaita da ambaton waɗannan guda shida kamar yadda Muhammad Talib ya kawo shi littafin sa da Isa al-Salik sannan Sheikh Khalil ya kawo cikin sharhi da yawa muktasar na Ibn Hajib wato na tawdih bayan wannan a cikin sunna hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah akwai abin da ya kira tanbihul khidab kamar inda muka yi a hadisi can a Qur'ani akwai tanbihul khidab wato mafhumul muwafaqa ba mafhumul mukhalafa abin da zaka fahimta ya dire da abin da aka fada shi ma ya taske shi biyu akwai ramil khidab wanda ake ambatonsa da mafhumul mushari akwai kuma wato fawal khidab wanda ake ambatonsa da mafhumul aulawi kaza ma an haramta bin lintana kaza wannan kuma inda aka mutayi kuma inda aka haramta wannan to shi ma wannan tunda dare suke a abubuwan su illan su iri dai ne to shi ma an haramta misalin mutayi shine fadi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ibta'a 'abdan wa lahu malun fa maluhu lillazi ba'ahu illa an yashtaridahu al-mubta'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya sayi bawa to zuciyar bawan na wanda ya sayi da bawan ne ba wanda ya saya ba sai dai shi wanda zai saya ne sharadi ba zan sayi bawan nan da dukiyarsa gaba daya ya zama nawa amma in ba sharadi aka yi ba na zo sayan bawa kawai ku yi cinikin bawa to iya bawan ne abin da ya mallaka da shi wanda ya sayi da shi ne misalinsa dibino kana da gonan dibino ka yayi kirili ya kusan nuna a yanke shi sai wani ya zo ce zai sai dibinon abin da yake rufi sai sai gonan itacen dibinon duka zai saya to idan ka sayar masa gobe yake ebo masu aiki ka taho ka zo da buhu da masu yin kan dibinon kai ba me ya kawo ka gona ne siya zan yanke dibinon ne wani dibinon kuma wanda ka sayar min jiya ce a ai baka je makaranta bane jiya cuce ka da ka je makaranta jiya ba za ka bari mu rubu ba sai ka tabbatar da kana nufin itacen dibinon da ka siya ko kuma wannan har da yayan saboda yaya idan suka riga suka kusan nuna a shari'a in ba ya sharadi ba ka cikin dibinon ka ce bishiyan ka dai ka siya kai kuma ka jira bari saboda haka rashin zuwan ka makaranta shi ya jawo maka saboda kan zai yi dibinon na sai ka yi dibinon ka to amma idan daga cikin sharri ba har da yayin yanzu wanda sun yi gudu sun kusan nuna yankewa ne kawai saura to ba har da sun ya ba iya bishiyan dibinon kadai bane to shikenan a cikin kun sa wannan amma in ba ku sa ba cikin dibino kawai to iya itacen dibino ka saya yayan na wanda ya sayar maka ne haka shi ma bawa yace to wannan a fainu bil mafhum wajib ala anna mal al amal al madiya musawi li mal al abd fil madi shi ma dukira idan ka dauko mafhumul musawi yana nuna cewa dukiyar baiwa wanda aka sayar ita ma fa na ga wanda ya sayar ita dukiyar ba wai iya bawa bane dare ne hukunci yake an ambaci bawa ne amma da bawa da baiwa dukuncin dare ne mafhumul musawi kenan dare da wanda aka ambata da wanda ba ambata ba a na aulawi kuma dallin tana shi kuma fadin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam law du'itu ila kira'in la ajabtu wa law udiya ilayya kira'a la qabiltuhu fa innahu yadullu ala anna ma huwa akthar min al-kira'i aula binasiyati al-qabul wa ijabati ad-da'i ilayhi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace da za a kira shi zuwa ga kafadan akuya a gaice shi wani walima da za a bada wannan kafadan akuyan zai halarta iya wannan za a yanka zai halarta yace da za a bashi kuma zai karba to anan mafhumul aulawi irin na cewa to ai yana nuna cewa abin da yafi wannan shekarar da ta karba tunda bai rena kadan ba ai mai yawa ma zai karba kenan to abin da hadisi yake nunawa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya rena abin da aka bashi kyauta da kuma baya rena gayyata duk wanda ya gayyace shi duk abin da ya tanada to zai je ba zai rena cewa abu kadan kaza kadai ka yanka ko abu kadan kaza ka tanada kadai akan me zan zo kan abu kaza a baya rena dallin tana kuma in babban abu ka shirya karani ma bai rena ba dallin tana babba sallallahu alaihi wasallam wannan shi yake kira mafhumul aulawi sai al-iqtida min as-sunnah shi iqtida shine a fadi abu a cikin alqur'ani mun ce wasalil qariya shine misalin sa ba ka tambayi alqariya ana nufin ka tambayi ahlul qariya ai shafi ahlul din ba mace ne ba amma sai an fade shi sannan hukunci magana ne cika to a sunna fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam رضي عن أمة الخدع والنسيان ومن استكره عليه أنت أكيو على الأمة كسكري دمنتوا دابن لك تيل استاسو تو أنا أمن أكي ينا نوفي سيوا كسكري دمنتوا دا إكرا مرفونا هذه الأمة أنت أكيو على الأمة أما أنا الأمة باسا منتوا سناي باسا كسكري سناي ba a cire sauti dole su aika da wani aiki ana yi to me yake nufi abinda ake nufi a wannan hadisin an dauke wa al'umma ta alal mu'akaza ai rufi al'ummati mu'akaza bil khada an dauke al'umma ta ba za a kama su da laifin kuskure ba ba wai an dauke musu yin kuskure bane dole za su yi kuskure amma Allah ba zai kama su da kuskure ba لأن نفس الخدع والنسيان والكراء غير موقوف في هذه الأمة. في مشار في وقوع ثلاثة منهم في السم. دون أشيء أن توكي. كسكرا كومن توقوتي للسابع شيء أكي نفي وآ مؤاكدا كام متانيدا ودن أبوه شيء أكي نفي شيء مفهوم الاكتداء السنة أقول لك إذا دلالة الإيماء أو دلالة اللزوم مثال balarabin da yazo ya ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waqatu ahli nahar ramadana manzo Allah ya ce ka raka ba cewa ya akka wa iyalinsa da rana a ramadana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka inta wuyayi to fa inna ikramu al-amri bitakfir ma wasfi al-arabi nafsi bil wuqu' fi nahar ramadan yadullu bil luzum ala anna al-wiqa' illa li amri takfir بالتكفير بإيتك أو إليان أو توم في شر بل أعرف أن أكا حدا مغانا سكيوا يا تفن تكنسا دليسين أبقى وإيالي سدرانا رمضانا إلا أن نكيوا اللسين تاوى دوك ودى حكي يفعر نشي درانا رمضانا تدولي سيكفارا mafhumin na luzumi ba iyaki kadai ba allizinta duk wanda irin wannan siffan ta faru da shi to dole zai yi kafara da yan tawaye ko ciyar da miskine 60 ko kuma azumi 60 a shari'a law lam yakun illa lakan al kalam ghayr bali ba dan hukumi shine dalili ba da maganan ba ta yi balaga ba bal yakunu ghayru jawabin ay ghayru mufid da maganan ba ta da wani fa'ida sai na uku abinda ake lura da shi a kafa dalili a sunna shine ijma'i ijma'i abun itibari ne kware da gaske abinda ake nufi da ijma'i shine ittifaqu jami'ul mujtahidin fi atharin min al-usur ba'da wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a samu dukkan mujtahidai su yi ittifaqi a wani zamani daga cikin zamunna bayan wafatin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su yi ittifaqi akan wani hukunci to wannan hukuncin ya zama wato ijma'i wa al'umma gaba daya akwai wannan misalin tun a zamanin sahabbai misalin kadiyar gado da aka zo ga masu nisfi ga masu sulusani a zamanin sayyidina umar wannan za a bashi rabin dukiya wannan kuma za a bashi biyu bisa ukun dukiya ya za a yi aka ce wannan kadiyan ba taba faruwa ba a zamanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ya za a kasa wannan dukiyar wannan za a bashi 2/3 wannan za a bashi half na dukiyar to sai suka tuna sayyidina rasulullahi ne ce wanda yake sanin ilimin fara'id ilmin gado shi ne zaidu a cikin sahabbai a nemo shi aka nemo shi sai ce dole a yi wani abu da ake kira auli a fiqhu dole dukan su a rage musu wani abu su hadu a wani kashi suka so to dama mun san usul kuma da ake raba gado a kansu idan ka zo ka ce zaka raba dukiyar kashi hudu ba za ka fi da wannan kashi duka ba dole za ka je kashi shida ne in ka je kashi shida me rabin kashi shida uku me biyu bisa ukun kashi shida ba zai fita ba to sai sai a yi wani abu a raba dukiyar kashi bakwai idan an raba ta kashi bakwai shi ne rabi a bashi ukunsa dama uku yake nema shi kuma mai biyu bisa uku kashi hudu yake nema a cikin shida a bashi kashi hudunsa kaga an yi wani abu kenan wanda kowa a cikin nasa an taba na wani abu a cikin nasa to sai aka yi wannan hukunci to diga nan sai zama ijma'i idan irin wannan kadiyan ya faru ga yadda za a yi da irin waɗannan abubuwa da suka yi ta faruwa sahabbai suka yi ijma'i a kai ko kuma misali yanzu lokacin aikin haji idan kana kan tattaunawa fiqhu za ka ga yanda ka faɗi siffan jifa da za a yi da yanda za ka bi ga yanda za ka yi da fita kuwa ga inda in ka jefa bai shiga ba zai yi ba to amma yanzu sai malamai suka zauna suka ga rasuwa da ake duka a wurin jifa sannan kuma jifa ana yin sa ne bayan zawali nan ma kuma sai zama ana mutuwa sai suka ce to sun yi ijma'i malaman asari gaba ɗaya sun zauna sun yi ijma'i za a fito jifa tun daga safe a yi ta jifa saboda kaucewa wancan abin da ya fi illa na rasa rayukan mahajjata sannan jifan sai aka canja yadda da yake a ƙara wurin aka yi sama da ƙasa to wannan nan duk inda ka jefa ya shiga kawai ya shiga ba sai ya shiga wuri ɗaya da dayan da yake shiga ba kaga wannan ya zama ijma'i kenan da mabambantan ijma'i da malamai suka yi saboda haka Abdullahi ibn Ibrahim al-Alawi yake cewa wattifaqu min mujtahid al-umma min ba'di wafati hamada wa lakanna fil asr wa muttafaq alayhi fal ilaga liman amma tafaqa ittifaqi ne shine abinda mujtahidai na al'umma suke yi bayan wafatin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan musa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye ba bukatar wani ijma'i kuma sai sai za a ji hukunci daga wurin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to amma ka duba qur'ani ba gano hukuncin ba ka duba hadisi ba gano ba to sai malamai su zauna su duba meye maslaha sai ayi shirar da ainihin hukunci ya zama kuma ijma'in al'umma har zuwa dai fadin sa wal hujjatu ay anna al ijma'a hujjatun lil jami' shi ijma'i hujja ne a wurin dukkan malamai sun yarda da haka sabanin wasu daga cikin nizamiya wato nizam da kuma shi'a da khawarij suna ganin ba za a itibari da kiyasi ba Imam Shafi'i wataran wani yazo ya tambaye shi da me ake kafa hujja da shi sai ta Qur'ani da hadisi da ijma'i sai ta tuni da dalilinka da cewa za a iya kafa hujja da ijma'i Imam Shafi'i sai sun kura da kansa shi da ya ji wannan wurin aure Imam Malik amma wanda tambaye shi ba za ka ce masa Malik ya ce ba yeshu sai ce to zan dai karbi amsa na sai ce Imam Shafi'i daga ranan bai sake fitowa ba san da ya sati a wurin ruwa sati biyu bai fito ba yana bincike na zai samu hujjan aiki da ijma'i ya yi ta karanta Qur'ani ya je ya soke ya dawo ya je ya soke ya dawo yana ce ya zo wannan aya sai surtun nisa'i da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa man yashaqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Allah tabaraka wa ta'ala yake duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shari'a ta bayyana masa bayan an bayyana da shari'a sannan ya bi hanyar da ba hanyar mu'minai ba to da yaro ne fita kenan idan mu'minai suka gane wannan hanyar gaskiya ce wani ya zo ya ce a ya saba wa ijma'i kenan mu'minai sun yi ijma'i wannan hanyar dai ne saboda al'umma suna da lafiya suna da isma a haduwar al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lafiya ne ummati ala dalal al'umma ta ba za su hadu akan bata ba inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka a wannan ran sai ya gane Allah ce da duk wanda ya kauce hanyar mu'minai to za a tabbatar da shi abin da ya jiginta na kaucewa sannan za a sa shi a cikin jahannama saboda ya saba hanyar mu'minai kuma to makoma ta munana Imam Shafi'i sai ce lalle ya samu hujjar wannan yana dawowa sai ce masa to ga amsarka sai ce kai ka sai ce bai san waye bane wa thubutu al-wa'id ala mukhalafati billahi ala wujudi al-mutaba'a lahu yace to ayan nan da ta ambaci azaba ga duk wanda ya saba hanyar mu'mini hanyar ijma'i kenan yana nuna cewa wajibin bin abinda al'umma mu'mini suka yi ijma'i a kai fi qawlihim aw fi'lihim a hanyar su a fadin su ko a aikin su saboda dai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummati ala dalala al'umma ta ba za su hadu akan bata ba na hudu abubuwan da ake kafa hujja da shi a sunna abu na hudu shine wato amalu alil madina aikin mutanen madina a wancan zamanan kusa da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma amalu alil madina fa huwa ma amila bihi alil madina fi zamanin al-maqsus shine abinda mutanen madina suka aikata a wani zamani ke bantacce shine wa huwa zamanus sahaba shine zamanin sahabbai na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa zamanin kibarit tabi'in ko zamanin manyan tabi'ai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana fi ma tariqatin naqli ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda zamanin sahabbai kaga suna aikata abu to abin da yake nunawa wannan abun sun gani haka manzo Allah yake aikatawa ne tabi'ai da kaga suna aikata wani aiki to lalle wannan abun sun ga sahabbai suna aikatawa to ganin zamanin suna kusa da zamanin sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai kai a ce waɗannan sahabbai ko tabi'ai sun canja akan lamarin abinda manzo Allah yake kai ba to Imam Malik yake kafa a Malikiyya yana daga cikin abubuwan da yake hujjar su aikin mutanen Madina shi yasa wata rana wani almajirin Abu Hanifa ya zo wurin Imam Malik ana kiran sa Abu Yusuf yake ga Imam Malik wannan mudun nabi da ake amfani da shi ba shine irin mudin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi ba Imam Malik yace shine ce a wancan wanda manzo Allah yake amfani da shi yana da wani kari ga yadda yake yana tsuffantawa. Imam Malik yace a wannan da muke aiki da shi a Madina irin sani. Yace ya ce to zauna. Bari da kuma mudun Nabi da manzo Allah ya amfani da shi. Imam Malik yace gida ya samu ga mudun da manzo Allah shi din yayi ta aiki da shi wurin fitta kai. Yace to ga mushi nan. Wannan mudu shine wanda manzo Allah ya amfani da shi. Yana da bambanci da wanda yake amfani da shi yanzu yace babu yace to ka gani. Mu muna da wanda manzo Allah ya amfani da shi. Ka kenan kusancin su da zamani sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma kasancewa mutanen Madina su yi ki abubuwan sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zama aiki da aikin su abun yi ne shi sai Imam Ali yace ba a bar zakan kaya marmari. Me hujjanka yace ya bi tabi'ai wanda suka ga da wurin sahabbai sai je tambaye su. Zakan nawa yake bayarwa wannan lambun naka? Yace ai na ga da wurin babana sahabi ne. Yace tun da yake raye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba da zakan wannan ba. Saboda ka ni amma ba ra ba shi to ga hujja ta samu shi ya gada wurin wanda ya rayu da sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko shi wanda ya gada wurin shi ma ya gada wurin wanda ya rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma zamanin manzo Allah wannan lambun yana nan manzo Allah bai ci abara da kansa ba kaga kai ko ba zaka zo yanzu ka ci abara da kanka Allah mun ba yace to wannan hanyar suke bi wurin aiki da aikin mutanen Madina ya zama hujja a cikin masabar Malikiya. Saboda haka wa sha ila zalik sahibul maradi fi qawlihi wa ajiban hujjatan lil madani fi ma ala tawfiqi amruhu al buni yace wajibi ne an wajabta hujjan aikin mutanen Madina wanda ke san dacewa akan al'amarin abinda ya gina ainihin masabar Malikiya akai sannan taqiyuddin ibnu taymiyyah al-harrani yayi magana mai tsada akan aikin mutanen Madina aurin ingancin aiki da aikin mutanen Madina rawatan zamunan yace bal innahu afrada shahadatu ala sihhati al-usul al-masal fi kitabin sammahu ya wato kadaita shaidarsa akan ingancin asalolan masabar Malikiya a wani littafi da ya ambata sunan littafin usul wato sihhatu usulil mazhabi ahli almadina ingancin asalola na mazhabar aiki da mazhabar dan Madina aiki da abinda mutanen Madina suke yi a cikin littafi yake cewa sun mu mantadabbara usulul islam duk wanda ya lura da asalolin musulunci wa qawaidish shari'a da ka'idodin shari'a wajada usul al-maliki wa ala al-madina asah usul wa qawaid mutun zai samu asalin masabar malikiya da kuma aikin mutanen Madina shine mafi ingancin asalola da kaidodin da ya kamata a bi su saboda Imam Malik ya gina kan aikin abinda ya samu wadannan magabata na Madina suke aikatawa fa idza ta'arada al-khabar al-wahid ma amala al-madina fa innahu yuqaddimu amala al-madina bina ala annahu min naqal al-mu'annahu min naqal al-mutawatir idan Imam Malik ya samu labari ko hadisi wanda mutum ɗaya ne ya rawaito shi hadisi al-ahad mutum ɗaya ne aka samu hadisin a wurin sa ko mutum biyu sai kuma ya samu jama'a gaba ɗaya na mutanen Madina na wannan zamanin wanda sun rayu da tabi'ai ko sun rayu da sahabbai ga yadda suke yi sabanin abin da wannan mutumin ya karbo sai ce to wannan naqali ne mutawatiri su dukansu bai yi su karbo abin da ba daidai ba saboda haka wannan hadisin wanda mutum da ya rawaito shi aikin mutane da yawa nan da suka karbo wurin mutane masu yawa ya fi inganci akan wannan hadisi sai ya dauki aikin mutanen Madina Ibn Rushd yana fada masabul malik anna amala aqwa indahu min qabr al-wahid masabul imam malik yana na cewa aikin da ya samu magabata suna yi ya fi karfi akan labarin mutum daya li'anna al-amal muttasilin bil madina la yakunu illa an tawqifin domin aikin da aka samu mutanen Madina suna yi ba zai gushe ba fa yana kan bibiya mutawatir ne wannan sun karba ne kuma tawqifi ne sannan fa huwa yajri majra ma naqila naqal mutawatir min al-akhbar yana cewa karbowa ne wanda yake mutawatiri jama'a ne masu yawa suka karbo wurin jama'a masu yawa su ma masu yawa sai karɓi wurin masu yawa har zuwa ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda an same su akan wannan to shine fa yuqaddamu ala kabari alwahid wa ala alqiyas za ga barar da wannan aikin nasu akan labarin da mutum da ya bar da kuma qiyasi ibn al-arabi shi ma yana fada dori akan maganan lakai yake cewa law wajadtu ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam tawaddauna lahu in la tawaddatu kadhalik yace da zai samu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna alwala zuwa wuyan hannu su ce shine barilla da shi ma haka zai alwala wasaddaga li'annahum ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yakuna amala bima sami'u idza thabata sima'uhum illa bi dalil akar mithluhu domin hujjarsa waɗannan sahabbai